sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 ko kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara ahmiya sarauniya da dalil a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a Kumasi Ghana ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa al'umman yankunan da aka dade sadarwar salula a jihar da kokawa kan cewa sun shiga kunci
da ciyar rayuwa na cikin kunci sosai wallahi tallahi dan mutane sun fito daga jajiyan hanyar Zaria duk suke zuwa nan gurin
dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger yayi martani kan bayanin shugaban wata kungiya a Najeriya da yace ƴan ta'adda sun koma aiki da salulan Niger
adadin mutum 4,651 ba daya su suka tsallake shi daga Najeriya suka zo suka nemi mafaka a karamin hukuma ta bangi
kotu a Bauchi ta dakatar da nasaran waɗanda suka lashe zaben APC na kananan hukumomi shi an kammala shari'a
a cikin shi bamu gansu ba amma mun bar takardar mu amma na so wannan abin da akai a rusa gaba ɗaya ai abin da ya dace
yau litinin muna dauke da shirin dauran matasa na biyo inda Nasiru Adamu Ali kayake gabatarwa za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya to amma da farko ku saurari labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri Kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Neja dake arewa maso tsakiyar Najeriya suna baiwa mutanen kauyen kuɗi suna daukar su suna saka su yaki da gwamnati a cewar jami'in karamar hukuma da hukumar yada labaran jihar suna fadawa Reuters Kungiyar mai ikirarin yakin musulunci ta fi maida hankali a arewa maso gabashin kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka kana yanzu tana cikin jihar Neja wadda ke da iyaka da birnin tarayya lamarin da ke tabbatar da yaduwar kungiyar a daidai lokaci da sojojin kasar ke cewa yaki da suke yi da ƴan ta'addan na samun nasara Suleiman Chukuba shine shugaban karamin hukumar Shiroro ta jihar Neja mai iyaka da birnin Abuja Ya ce mayakan Boko Haram yanzu suna cikin akalla yankuna 8 a cikin 25. Karamin hukumar Shiroro na da mayakan kungiyar Boko Haram da ba su da adadi in ji Chukuba. Kwamishinan yada labaran jihar Neja Sani Muhammad Idris ya tabbatar da akwai mayakan Boko Haram wanda da farko ake musu kallon masu fashi waɗanda tuni suke cikin jihar. Amma Idris ya ce gwamnatin jihar da jami'an tsaro sun yi kokarin dakile yaduwarsu. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula 5 kana yi jikata akalla wasu mutane 4 in ji Kari Sa'id Hosti kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na Taliban wannan shine karon farko da aka samu irin wannan hari tun cikin karshen watan Agusta lokacin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar IS ya kai hari a lardin Khorasan da ya kashe kusan mutane 200 ciki har da ma'aikatan sojan Amurka 13 a kusa da filin saukan jirage na birnin Kabul sai dai nan da nan babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari na jiya Lahadi akan masallacin Edgar dake tsakiyar birni kana ya auna taron jama'ar dake gudanar da addu'o'i ta musamman ga mahaifiyar babban kakakin Taliban Zabihullah Mujahid da ta rasu a kwanan nan mai magana da yawun Taliban a Qatar Suhail Shaheen ya ce Mujahid na cikin koshin lafiya tare da wasu abokan aikinsa saboda bam din ya tashi ne a kusa da inda suke A jiya Lahadi manyan ƴan majalisa na Democrats suna ci gaba da samun sabani akan yadda za su tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin faɗaɗa kashe kuɗin gwamnati a cikin shekaru 50 amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna Senator Bernie Sanders ya kwashe watanni yana neman tabbatar da shirin gwamnatin na dala triliyon 3 da biliyon 500 akan sauyin yanayi da faɗaɗa kiwon lafiya ga tsofaffin Amurkawa da sauransu. Sanders dan majalisa ne na Independent wanda ke tare da ƴan Democrat a majalisar dokoki. Sai dai ya ki bayyana adadin kuɗin da yake so ya ga an yi amfani da shi a wannan shiri wani mataki da wata babbar mai shela akan faɗaɗa kashe kuɗaɗen gwamnatin ƴar majalisa daga jihar Washington da ke yammacin Amurka Pramila Jayapal ta ɗauka a wata hira da ta yi da shirin CNN na State of the Union. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Litinin cewa za ta maido da muhimman layukan sadarwa da ke hada koriyoyin biyu daga yau Litinin, amma ta yi kira ga Koriya ta Kudu da ta gaggauta kyautata alaƙarsu, inji kamfanin dillancin labaran ƙasar ta KCNA. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana aniyarsa a makon da ya gabata ta sake hada muhimman layukan sadarwar da Koriya ta Arewa ta yanke a farkon watan Agusta a wani matakin kalubalantar atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka bayan 'yan kwanaki da aka sake buɗe su a karon farko a cikin shekara. Kamfanin dillancin labaran KCNA ya ce za a sake buɗe layukan yau Litinin da misalin karfe 9 agogon ƙasar, wanda ya daidai da karfe 12 na rana agogon GMT, amma ta kira ga Seoul da ta cika sharuɗanta na kyautata dangantakar ƙasashen biyu da ta yi tsami ba da wata-wata ba. Kim ya gargaɗi Koriya ta Kudu da ta daina ruɗan kanta akan abin da ita Koriya ta Kudu ɗin ta kira da takalar soja. A ƙarshe, duk da yawan allurar rigakafi a cikin ƙasar Amurka, har yau ana ci gaba da tunasar da mutane da dama a jihar New England akan irin illar da ke tattare da sabuwar nau'in coronavirus ta Delta. Sashin kulawan gaggawa na asibitoci a faɗin yankin sun cika makil da mutane, kana ƙarancin ma'aikata da ake fama da shi na shafan aikin kulawan. Jami'an kiwon lafiya suna kira ga waɗanda ba su yi rigakafin ba da su je su yi. Ma'aikatan lafiya suna kokarin maida hankali ne akan tsananin bukata na wasu cututtuka da annobar coronavirus ta kawo jinkiri wurin kulawa da su. Ko da yake ana samun karuwan kamuwa da cutar a wasu sassa na New England, kwanciyar asibiti da mace-mace ba shi da yawa tsakanin mutane da basu riga sun yi rigakafin ba, kuma hakan bai sa yankin ya zama mai haɗari wurin mutuwar coronavirus ba, kamar yadda aka gani a wasu bangarori na ƙasar.
Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Al'umman yankunan jihar Kaduna da aka datsa layukansu na sadarwar salula sun koka kan yanda hakan ke kawo musu kunci. Gwamnatin jihar ta ɗau matakin don taimakawa a yi wa 'yan bindiga kofar rago. Ga rahoton Isa Lawan Ikra.
Yanke hanyoyin sadarwa a wasu sassan jihar Kaduna dai ya shafi al'umma da dama, musamman dai masana'o'in da suka shafi amfani da yanar gizo. Masu sana'ar cire kuɗi ta hanyar zamani da ake kira POS dai na cikin waɗanda ke nuna damuwa game da waɗannan matakai.
Sunana Shehu Usman, wanda aka fi sunana Shehu Dan Hutu. Ni dai sana'ar POS ne. To ai duk wanda ke yankin Igbo ko kuma wanda yake yankin da aka yanke masa network nan. In dai ina harka ne ko na waya ko na POS, Allah ne ka isa hannun da ke ciki. Akwai mutum da yake da mata ɗaya, mata biyu, mata uku, mata huɗu, wanda ya dogara da halaka POS nan. Wani bai da abin da zai ci a gidansa. Ina da POS guda uku. Ba kuna sai kusan kwana ba kuna su ba. Ban sanama inje ni ma kuɗi da su.
Sunana Aminu Sani. Na fito ne daga jihar Zamfara. Na zo nan Marbanja ina sai da kayan waya kuma ina POS. A gaskiya mutane sun shiga wani hali sanadiyar rufe wannan network din da aka yi.
Sunana Abubakar Dauda. Gaskiya rayuwa na cikin kunci sosai, wallahi tallahi. Dan mutane sai sun taho daga jajiyan hanyar Zaria duk suke zuwa nan gurin.
Nan ana samun service din kenan.
Gaskiya ana samu kadan kadan ne, sai an hausa mangada an zazzaga sai na samu network.
Sana'ar a caba ma na cikin sana'o'in da gwamnatin jihar Kaduna ta haramta domin magance matsalar tsaro. Sai dai waɗanda ke wannan sana'a sun ce suna cikin wani hali.
Ni Haruna nake. Suna ganin mashin za su bi ka da gudu su kamo ka. To kuma ni tsakanin da Allah ina ma da yaya ya rasu. Yana da yara kusan bakwai. Kuma gaba ɗaya da a caban nan nake shiga su. Akwai lalura kuma a wannan mashin kake samu. Ka ɗauko su a kai su asibiti. Mu mun rasa ma menene shine yake kawo irin wannan tunanin ka kasa ko ba.
Na Salis, sana'a na dai a caba ne hawan mashin. Gaskiya muna cikin hali tsaka mai wahala ma da mace. Zuciya sake sake take me zamu yi yanzu ma abinda mata inda ma mutum zai fara shine. Tunda har lungu sako sako suke bi ka da gora. Ana cikin tsaka mai wahala wallahi yanzu da ko asiban da
sunana Ibrahim Shehu.
Lallura ta yau da kullum ni anan gefan ina kira ga gwamnati. Wannan matakan da aka dauka masu kyau ne, amma kuma a dubi hali da tsauri da al'umma kuma yanzu take kwaci.
Dama dai tun bayan sar da daukan waɗannan matakai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta san akwai damuwa, amma dai matakan sun zama wajibi. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Gwamnati ta san cewa da yawa da cikin al'ummomin za su shiga wani halin haulaye. Halin da muke ciki na halin haulaye da kuma kalubale wanda muke fuskanta ya zama wajibi gwamnati ta duk iya abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsala.
Matakan yanke hanyoyin sadarwa da haramta sana'o'i irin su a caba, sayar da itace da gawayi da kuma sayar da mai a jarka matakai ne dai na bai daya da jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto da Kano suka dauka domin murkushe dukkanin matsalolin tsaro. Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Shi ma dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Abdulmumin Guzman ya maida martani kan zantawar da muka yi da shugaban wata kungiyar zaman lafiya da adalci wato Peace and Justice a arewa maso yammacin Najeriya, Mansur Abubakar, wanda ya ce barayin daji a Sokoto na amfani da layin salular jamhuriyar Niger biyo bayan datsa layukan sadarwa. Guzman ya buƙaci hada kai da jami'an tsaro
kan iyaka na Niger. Abin da ya shafi wato karamar hukuma ta bangi da gidaron shi, wanda duk ya san wannan yankin ya san da wannan yanki mafaka ne zuwa ga wato ƴan uwanmu dake tsallaken iyaka a Najeriya. Wato sati uku da suka wuce kawai gari kusan guda goma suka kawar cike ma Najeriya, suka komo suka tsallako a Niger dan saboda su samu mafaka. Zan baka sunan garin Kalage da Rukumi da garin Kyara da garin Amadu da El Bulutu da gidan Bunta da Anguwal Abzan da Tabkin Fili da Bacaka da Kyakken Zomo, ka zo su garu goma kusan adadin mutum 4,650 ba daya. Su suka tsallake ke daga Najeriya suka zo suka nemi mafaka a cikin karamin hukuma ta Bangi, kuma a hali yanzu da nake maka magana ma ba su kara komawa ba dan saboda raɗe-raɗin ga wannan abin hita su. Zan baka tabbacin da cewa mu iyaka ta mu tsare take, babu butun a ce dan ta'adda ya tsallake ke da makamman ya zo Niger, ya zo ya samna har lokacin da sozawa na Najeriya suka koma sannan hukuma, babu wannan magana. Wannan magana ba gaskiya bace. Wato abin da ke faruwa kuma kowa ya sani, ko cikin ma wato yana gizo kun sha sauraron talaka Najeriya inda suke cewa idan ta yi zafi sozawa Niger suke nema su kai musu dauki na su ko sun kira su ba su zuwa. Wannan kowa yi wannan magana ai a cikin karamar hukumar Bangi da hukuma ta gidaron ji ta mu iyaka fake take. Babu wani wato alama ko kuma wata hujja da ta nuna cewa akwai wani sansani inda ƴan ta'adda ke iya guduwa su zo Niger su boye ko kuma su boye kayan su, babu wannan. Ko kuma wasu ƴan Niger masu ba da haɗin kai dan saboda annan wannan wannan wato ta'asa, babu shi. Daka ina kira ga wannan shugaba zan hulɗa da mutane na ƙauye su adda labari
dan majalisa a jamhuriyar Niger Abdulmumin Guzman a zantawarsa da Sulaiman Muna Barma. Tokar da Asha a muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Kotu a jihar Bauchi ta dakatar da nasarar waɗanda aka ayyana da lashe zaben kananan hukumomi a jam'iyyar APC sai an kammala sauraron karar da aka shigar. Wasu ƴan jam'iyyar a jihar na nuna an saba ka'idar wajen gudanar da zaben.
A ganawa da manema labarai mai magana a madadin sauran ƴan jam'iyyar a kananan hukumomin Bagoro da kuma Tafa Balewa, Malam Ado Dallali Mai Goro ya yi bayanin dalilan kai karar zuwa babban kotun jiha.
Sunana Ado Dallali Mai Goro, stakeholder a jami'ar APC a karamin hukumar DAS, tsohon shugaban karamin hukumar DAS. Zuwa wannan wuri ya zama mana dole ne don ganin abin da ya faru a Congress da aka yi na local government.
Me ya faru?
Abin da ya faru shi ne kai kara wa appeal committee da aka turo daga Abuja ga abin da aka mana. Muka bar a rubuce, muka yi bayani, suka yadda mana cewa za a dau matakin da ya kamata. Haka muka rubu. Abin takeici ba an yi wannan sai muka ji labari cewa duk zaɓuɓɓukan da aka yi har da namu da aka mana a ringizo ko aka mana kwace cewa komai ya tafi daidai. Appeal committee ba mu gansu ba amma mun bar takardunmu. Muna so wannan abin da aka yi a rusa gaba ɗaya a yi abin da ya dace. In ma za a zo a yi layi bayan layi na, in ma consensus za a yi wanda ya kamata su yi consensus ɗin su kasance suna na.
Amma kan je kotu ba za ka jira ka ga abin da hukuncin da kotu za ta aiwatar ba?
Wannan ra'ayinmu ne gaba ɗaya da ke gaya muku wannan abu ya faru tun kafin ma a je kotu. Zuwan shine muna neman kotu ta dakatar rage da su daina nuna kansu cewa su ne shugabannin da aka zaba. Mai jam'iyya ta zata abin da ya kamata.
Anasu ba sanin jigowa jam'iyyar APC Alhaji Muhammad Aminu Tukur ya ce suna bin umarnin kotu, sai dai ya ce mutanen da suka je kotun ba hurumunsu ba ne.
Sunana Muhammad Aminu Tukur, ɗaya daga cikin jigajigai wajen APC. Lallai mutane ne masu biyayya wa kotu, ba ma raina kotu ko da karamar kotu sai balle babban kotun jiha. Kuma muddin har wasu suka kai kara kotu, to za mu jira umarni
batun ai dan adam yana da dama ya kai batun sa gaban mahukunta domin a bi masa kadi
amma misali kotu babbar kotu a jihar Delta ta yi hukunci na ba za a yi ba kuma
to kama ka da
yake ma
kama ka da yake
ne mu masu biyayya ne wa kotu
to
kuma na yi imani da cewa magabatan mu za su zauna su nazar cewa na abu kan haje ga mataki na gaba idan aka tsara ba aka ce ba ka ciki an zai ka hakura
ana koran su kenan daga jami'a
a ba mu da wani damuwa Allah ya san ta
a idan kotu kuma ta tabbatar da bukatun su ya kenan za a yi
kotu ta tabbatar da bukatun su wanda biya ta kaza ne zata zo ta kare kanta a gaban kotu akan duka umarni da ta bayar
Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ga sheka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka so hudu a yini. Ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabo abubuwan dake cin matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA, za mu tattauna da matasan kan kyawawan dabi'u na kaka da kakanni dake zama mizanin tausayawa juna da dabi'u na gari. Matasan sun dauko bayani kan bukatar kusantar dattawa dan koyon dabi'un na gari. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Iliyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
So in addibi amin kaman a matakin farko aka daura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage so akwai lokacin da abun zai yi wahala ya fita a jikin su to a kuma suka yi irin wannan abubuwan misali makaranta zai ce maka kaman in ka sana 2009-2010 an cire darasin tarihi a cikin syllabus din makarantun mu to na zaka ce yana da ife saboda darasin ka duba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi to daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa misali ba a yi in ka kalli adadin dalibai da suke halartar irin wannan misali so sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun yaran su samu a tarbiya mai kyau da kuma rike al'adunsu to wani lokacin gida kamar yanzu misali yanda ake ciki a halin wani misali dai sai dai godiya kawai su kansu iyayen kan ba su da cikakken natsuwan da za su tsaya su zauna da yaran su su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin kakarka ko wani abu ka wancan haka ku zauna so yanzu ba ka da ma natsuwan da za ka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara ana ta harkokin bidiyoyin rayuwa so duka irin wannan abubuwan sukan iya affecting sannan kallon mafita ta wannan bangare wuri guda biyun zai taimaka wajen dawo da al'adun da
eh kika yi shiru ma kamar bacci kake ji ne ba ban sani
eh to wato alhamdulillah lalle an taba mun kusan inda yake kai kai ne wato Allah kusan zan iya cewa an bar zane ta rangini domin ko idan ana ta maganar tabarbarewar tarbiyya da al'adu kusan zamu iya cewa daga iyaye zamu ta'allaka wannan abubuwan sakamakon kuwa idan yaro yana tasowa ana nuna masa ga yanayin yanda iyayensa da kakanninsa suka yi rayuwa to babu yanda za a ce ya dauko wata rayuwa a gefe ya zo ya kawo wannan rayuwar a cikin gidansu kuma har ya ce zai dauki wannan a matsayin dabi'a sakamakon lalle musamman wannan fina-finan Hausa da ake kallo kusan zan iya cewa suna daya daga cikin wanda suke taka muhimmiyar rawa wajen lalata tarbiyya da sauransu wanda a yanzu in ka je ka samu su wanda suke shirya wannan fina-fina za su ce maka suna ilmantarwa ne da fadakarwa amma idan ka dubi ta fuska ka dubi ta fuska ka tsaya kai nazarci wannan abin da suke yi zaka duba ga kusan bai da wata alaka da tarbiyyar abin da ya shafi al'adar Hausa wanda musamman wanda ƴan uwana suka yi magana kayayyakin da suke sawa da yanayin al'adunsu ko wasu maganganun ma wanda zaka ga bai kamata a ce an yi ba wanda mun riga mun sani iyayenmu sun ba mu labari ba cewa suna yara wata kalma guda ɗaya idan suka faɗa aka ce musu ba a buƙatar su sake faɗin wannan kalma, to daga nan mutum koda a ce shi kadai ne a cikin daki ba zai ƙara faɗin wannan kalma ba, sakamakon me? Saboda an riga an dasa musu tarbiyyan tun a farko, an nuna musu jin tsoron iyayen nan, an nuna musu kuma fa abin da suke kai shine za su dauka a koda yaushe.
Ba ya nuna daga kalmomi ma da ake faɗa in mutum ya faɗi abin da bai dace ba ko kalmomi irin na ba tsatsun yana karami ma za a buge bakin ko a ce a gyara masa ba haka ake ba.
Sai ma ku wannan haka ne Allah, sakamakon ni ba zan manta ba akwai wani malamin da naji yana magana ce shi yana yaro ya taɓa faɗan kalmar bazawara kawai, wanda da iya mahaifiyarsa ta ce to kar ya sake ƙara faɗan wannan kalmar, ya ce ko a cikin daki ya kulle kansa ba zai iya faɗan wannan kalmar ba shi kare a lokacin. To kaga wannan an nuna tun farko tun yana yaro ne an riga an cusa masa duk abin da aka ce masa ya bari, to fa daga nan ya bar wannan abu.
Ayo ai da zaki ji an ce abu ba ma ba aya ba hadisi a ce kaza ba kyau kamar zama a dokin kofa ba kyau, shan ruwa tsaye da sauran abubuwa ba kyau, ko mutum misali yana ya sai kosai yana tafiya yana ci a hanya ko rake shi
Allah da ka shigo da wannan jawabin ko ba haka ba, kan gwada cewa yanzu dai ka dauko mana ababen da kake nuna mana cewa a baya ana daukar su a matsayin ba kyau wanda mu mun yadda da wannan, amma kuma kamar yadda nake maganar cewa wuyankewan zumunci da sauran koyar da tarbiyyar dabi'un da al'adun da ba su da kyau, ni na ta'allaka abun akan mu'amalar mu da kasashen turawa ta bangaren zuwa karatuttukan da muke da mu'amala da muke da turawa muka ɗebo al'adun su shi ya kawo haka. Amma in ba mu manta ba ko a baya
yau mutane
ne da suke cewa ko a baya suke cewa fina-finan Hausa
abinda nake so ya sani cewa ƴaƴan talaka guda nawa ne yanzu ba su iya zuwa cikin turan ba, abinda ya kamata kenan babu maganar ka danganta cewa wai zuwa kasashen waje, abinda nake so ka lura shine maganar yanzu ya zamanto cewa iyayen ma da suke cikin yanzu halin da ake ciki za ga cewa uba ya fito cikin gida ba sa tira irin na Hausa na malam Bahaushe ba na al'ada ba, cin ta yaya yaran shi da yake wannan wurin zai fito cewa ya ce ya ga baban shi yayi abu bari shi ma yayi
malam kaga ke malam barin ga zai sa maka wani abu guda da kuke alakanta abu da fina-finan Hausa ko a baya shekarun ba su da nisa kamar irin su Bolobo sun yi wasan su wanda wasa ne na barkwanci na koyo wanda ko gidan Oroso ka shiga za ka ga wasa al'ada dole na malam Bahaushe suke nunawa mai kyau, amma yanzu me yasa nace maka dabi'a ce ta turawa da muka kwazo duba ga mu'amalar da muke da su zuyanke wannan mutum nan
mala yawo
ina jin
da kina da magana ina da magana abunda ya shafi al'adu muke abunda ya shafi al'ada muke magana alal haqiqa daga gidajen mu a yanzu haka ba wani uba a yanzu a halin da muke ciki yanzu haka ce kashi 100 kashi 79 ko kuma ce kashi 89 ba sa dora ƴaƴan su akan al'adunmu namu na gargajiya wanda muka
saba da abin da yasa nace maka mu'amala da
ina zo mana
Najeriya mu Najeriya musamman arewa
ina zo mana
mun nuna akan tarbiyyar al'ada ta
malam Bahaushe
dalilin da yasa nake ba Bahaushe bane amma ko mun ba ga
yau ga ta yanzu ai nan muna tare da zagi muna tare da ga kadawa masu gori
da ba dalilin abin da nake so ne karin bayani a game da magana yau da yake magana yana magana cewa wai shi yanzu muna daukan al'adun ko zuwa kasashen waje ko zuwa sauran su yana kawo wannan abu ni ba yauwa abin da nake so kenan abin da nake so ne
al'adun sa ba
kai ko akwai yanayi kirin na akwai kasu mai yanayi kirin na al'adun sa ba amma
yanzu malam Bahaushe
muda a baya muna maganar cewa akan zo abinda nake so ka gane
ku ne ganta akwai duba akwai dubarwa da yanzu ki kira ta malam Bahaushe yanzu ni nan kaga ban shiga Hausa amma yanayin aiki na ne in yanzu da
wata babbar gida ne
ta ce a dauzar to a
laifin hukuma ya ayi za ka ce yanzu ba wajen aiki ba ai ba wannan wajen aiki
ta dakata 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 dakata
dakata
abin da nake gani
abin da nake gani ka kawo kubacin al'adun nan a kokarin ziyara yanzu da zamu samu lokaci ko na hutu makaranta ka ga ci a jiya gashe da babu wance inna wance za dan yi kwana biyu kwana uku to wannan ku sanje da muke da su din nan ko muke yi wani da su da fiye da yanzu yana taimakawa hankali da su abubuwa tare da su ka ji gurin wannan yau wannan satin kafin mutu ka ka zuwa wajen kakanka wancan to irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara duk wannan ya gagara.
A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Zubirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridar da Banga daya daga cikin manyan labaran jaridar Banga na cewa har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da jawaban shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin bikin ranar samun ƴancin kai na 1 ga watan Oktoba wanda shugaban da kuma sauran ƴan Najeriya suka yi a ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar Banga ta ce a yanda wasu ƴan Najeriya ke yaba shugaban wasu kuwa suka suke dangane da ikrarin da yi na cewa gwamnatinsa ta gudanar da ayyuka fiye da duk wata gwamnatin farar hula tun daga shekarar 1999 kawo yanzu. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu ƴan majalisar wakilai daga arewacin Najeriya sun gana da daya daga cikin shugabannin ƴan jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu da yanzu haka ke zaune a ƙasar Burtaniya inda yake jinya. Ganawar da ƴan majalisar suka yi dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da rade-rade cewa Chief Ahmed Bola Tinubu na neman shugabancin Najeriya a zaben shekara ta 2023. Jagoran ganawar dai sun hada da mataimakin shugaban majalisar wakilai Amir Wase da shugaban masu rinjaye Alhassan Adodogwa. Jaridar Punch dai ta ce an jiyo ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar guraren Suleja da Tafa Lado Suleja na kiran Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa a lokacin ganawar tasu. Sai kuma jaridar Daily Trust ta cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Habasha domin halartar bikin rantsar da Prime Minister kasar Abiy Ahmed a karo na biyu. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Femi Adesina ya fitar ya ce shugaban kasar ya tashi ne a ranar Lahadi domin halartar bikin da za a gudanar a yau Litinin a kasar Habasha. Ranar Talata ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka ƴan bindiga sun kashe wasu sojoji guda biyu tare kuma da jiwa wasu 12 rauni a harin da suka kai a garin Kagara. Jaridar Premium Times ta rubuto gwamnan jihar Abubakar Sani Bello na bayyana haka a lokacin da ya ziyarci sojojin a wani asibiti da ke birnin Minna. Gwamnan ya bayyana cewa wasu daga cikin sojojin ma an kai su babban asibitin sojoji na Fotufo da ke Kaduna domin kula da lafiyarsu. Kuwa ƙarshen mako ma ƴan bindiga sun sace wani babban sakatare a ma'aikatar sufuri na jihar a lokacin da ya je bikin ɗaurin aure a garin Zangeru. Ita ma jaridar The Punch ta bayyana cewa yanzu haka mahaifin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara da ƴan bindiga suka sace makonni da dama da su gabata ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya. Mahaifin kakakin majalisar wanda daga ci ne dan uwan mamacin Malam Dairu Magarya shine ya tabbatar da haka, inda yace daya daga cikin shugabannin masu garkuwa da mutane mai suna Kacalla ya shaida masa cewa dan uwansa ya rasu. Babangida Zubirin muryar Amurka daga Najeriya.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai kuma can an jima da yamma misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu na Washington DC za su shigo da shirin rana. Amma kafin lokacin ne Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.